Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Yau Juma'a 30 ga watan Satumba. A cikin shirin za a ji cewa masu fashin baki kan sha'anin siyasa a Najeriya na nuni da cewa zaben 2023 zabe ne da zai bambanta da zabukan da aka gani a baya. Za ku ji hasashen da suka yi. Sannan hukumomi a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya na ci gaba da rufe sansanonin 'yan gudun hijira domin mayar da su garuruwansu. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafi da shirin yanayi da muhalli wanda Aisha Ma'azu ke gabatarwa. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Ukraine ta yi kira ga kamfanonin kasar da su kara tsaurara matakan kare rumbunan adana bayanan su na yanar gizo gabanin sabbin har-haren da ake fargabar Russia za ta kai kasar. Hukumar ba da agajin gaggawa a fannin na'urori masu kwakwalwa a kasar ta Ukraine ta fitar da wasu sabbin ka'idoji a ranar Alhamis, inda ta yi gargadin cewa kwararrunta sun gano wata kafa da Russia za ta yi amfani da ita wajen yin kutse a fannin yanar gizon kasar. Gargadin har ila yau ya yi nuni da cewa kutsen da Russia ke shirin kaddamarwa ka iya haifar da tangarda a fannin sadarwa ko ya sauya sakonnin da ake aikawa. Masu ayyukan ceto na amfani da ayarin kwale-kwale wajen ratsa titunan da ambaliyar ruwa ta mamaye a jihar Florida a nan Amurka a kokarin da ake ceto dubban mutanen da suka makale da waɗanda gidajensu suka ruguje bayan da guguwar iyan ta ratsa ta jihar wacce daga baya ta nausa jihar South Carolina. Cibiyar da ke sa ido kan aukuwar bala'in guguwa a nan Amurka ta yi hasashen guguwar ta iyan za ta sauka a jihar ta South Carolina a yau Juma'a dauke da karfin da ya kai mataki na ɗaya. An dai fara fahimtar irin ɓannar da guguwar ta yi ne kwana guda bayan da iyan wacce na ɗaya daga cikin guguwa mafiya ƙarfi da Amurka ta taɓa gani ta yi kace-kace da wasu yankunan jihar ta Florida. Guguwar ta haifar da ambaliyar ruwa a cikin gidaje tare da rusa wata gada wacce ta kai ga wani tsibiri. Ta kuma karya turakun wutar lantarki, lamarin da ya jefa gidaje da wuraren kasuwanci sama da miliyan 2 cikin duhu. Rahotanni sun ce an tabbatar da mutuwar akalla mutum guda a jihar, yayin da wasu mutane 2 suka mutu a Cuba a lokacin da guguwar ta ratsa ta kasar a ranar Talata. Masu zanga-zanga a Iran sun yi amfani da tagoginsu da saman gidajensu wajen ci gaba da rera waƙoƙin nuna adawa da gwamnatin kasar a ranar Alhamis. Amma babu wasu rahotanni da ke nuna sun fita kan titina don yin zanga-zangar, yayin da hukumomi suka ɗauki munanan matakai don karya lagonsu. Babu wata alama da ke nuna cewa ko masu zanga-zangar a duk faɗin ƙasar sun fara janyewa a boran da suke yi na nuna fushinsu kan kisan Mahsa Amini, wata matashiya mai shekaru 22 wacce 'yan sandan Hizban ƙasar suka tsare bisa zargin ta keta dokar saka hijabi, inda daga baya ta rasu a asibiti. Rasuwar mahasidai ta haifar da mummunar zanga-zanga a duk faɗin ƙasar ta Iran, inda mutane suka bazama kan titina don nuna fushinsu. Kafafen yaɗa labaran Iran ba su mai da hankali wajen ɗauko rahoto kan zanga-zanga ba tun bayan da aka fara ta, kuma duba da cewa ba su ba da wani sabon rahoton ɓarkewar wata zanga-zanga ba, alama ce da ke nuna hukumomin ƙasar sun tsaurara matakai akan kafafen yaɗa labaran ƙasar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
A gaida Mahmud, kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniyar, bari mu duba batun siyasa a Najeriya, inda Baba Yusuf da ke fashin baki a sha'anin siyasa a Najeriya ya shaidawa Halima Abdulrauf cewa zaben na baɗi a ƙasar zaɓe ne da zai bambanta da na baya saboda tasirin ƙananan jam'iyyu kamar Labour da NNPP. Ga abin da yake cewa,
zaben 2023 zaɓe ne wanda zai zamanto mai ban mamaki ko kuma in ce mai jan hankali. Amma ba na ganin ko ba na jin a ƙarshe ɗaya daga cikin jam'iyyun nan na NNPP ko Labour Party zai kafa mulki a sama, ma'ana a shugaban ƙasa. Wala Allah, wataƙila idan aka yi zaɓe ya kasance ba za a iya fidda shugaban ƙasa ba a zabi na farko. wataƙila a zo a sake zama, a sake lalakati, a sake ganin yadda za a yi haɗaka misali. Ko NNPP ko Labour Party a san yadda za a yi da ɗaya daga cikin waɗannan manyan a zo a ga yadda za a kafa wani ɗaya kenan. Amma kuma ya danganta da jajircewar NNPP da Labour Party wajen tabbatar da sun samu ƙuri'un. Kamar yadda kika sani, kada gangan siyasa da busa sarewarsa ta daban da ainihin ranar kada ƙuri'a. Zaƙin muryar yaƙin neman zaɓe wani lokaci ba shi bane yake nuna ainihin zaɓa.
La'akari da cewa akwai wasu matsaloli kamar yadda ake maganar a fito da ɗan takara daga Kudu, ana maganan addini da dai sauransu. Shin akwai matsaloli ko tarnaƙin da kake ganin APC za ta iya fuskanta?
Abin da PDP suka fuskanta a shekara ta 2015 ga bisa dukkan alamu APC za ta fuskanta. Koke da al'umma suke yi na magana harkar tsaro, na magana harkar yunwa, na magana harkar rashin, you know, rayuwa ta zama yadda ta zama a ƙasar nan. Ga yara suna gida ba makaranta kusan shekara ɗaya. Saboda haka akwai waɗannan abubuwa da suke ta taruwa al'umma kuma suna kokawa. Mun ga irin wannan abu da ya faru lokacin da PDP aka zo zaɓen 2015. To wannan yana ɗaya daga cikin babban abin da APC za su fuskanta. Halin kakanuka yadda al'umma suke ciki na tsaro da sauransu.
To wane salo kake ganin yakin neman zaben wannan karan musamman na shugaban ƙasa da za a buɗe babin zai ɗauka?
Harkar tsaro babbar harka ce. Tabbas za ta taɓa harkar yakin neman zaɓe, za ta taɓa harkar zaben kanta. Akwai guraren da su kansu 'yan takara ba za su iya zuwa ba, magana ta gaskiya. Akwai kuma guraren da idan aka zo zaben mutane ba za su je su yi zaben nan ba, magana ta gaskiya. Na san gwamnati tana iya ƙoƙarinta, kuma za ta yi ƙoƙari ko ba don komai ba don magana zaɓe, a ga yadda za a samu ƙarin shiga wasu gurare don a yi tallan zaben nan, don kuma a kaɗa ƙuri'a. Amma magana ta gaskiya, ba na jin za a yi zaɓe a duk guraren da aka saba yin zaɓe yadda aka saba.
Baba Yusuf kenan, mai fashin baki a sha'anin siyasa a Najeriya. Yanzu kuma ga Muhammad da kashi na biyu na labaran duniyar.
Hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kusan 'yan ƙasar Congo 6,000 hukumar ta taimakawa suka koma gidajensu tun daga watan Disambar bara. Matakin na zuwa ne bayan da suka kwashe shekaru suna gudun hijira a Zambia. Aikin mayar da 'yan gudun hijirar wanda aka ba mutanen zaɓi in suna so ya gudana ne ƙarƙashin wata matsaya da aka cimma a 2006 tsakanin hukumar gwamnatin Zambia da Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. 'Yan gudun hijirar sun tsere wa rikici ne mai nasaba da siyasa da ƙabilanci waɗanda suka ɓarke a kudu maso gabashin ƙasar, amma yanzu an maida su yankunan su na asali da ake kira Haute Katanga. Da yawa dai daga cikin yankunan ƙasar ta Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo na fama da rikici iri-iri. Wata takarda da ta nuna shaidar rasuwar sarauniyar Ingila Elizabeth ta biyu, wacce hukumar adana bayanai ta yankin Scotland ta fitar, ta nuna cewa tsufa ce ta yi sanadin mutuwar basarakiyar a ranar 8 ga watan Satumba. Sarauniya Elizabeth ta rasu ne da misalin ƙarfe 3:10 na yamma a cewar takardar shaidar mutuwar. Ta rasu tana da shekaru 96 a fadar Balmoral da ke yankin na Scotland. Fadar Buckingham ta sanar da rasuwarta da misalin ƙarfe 6:30 na yamma, inda aka nuna cewa Sarki Charles na uku da ya gaje ta da ƙanwarsa Gimbiya Anne su ne kaɗai a zagaye da ita a lokacin da ta rasu. Takardar shaidar rasuwar sarauniyar ta samu sahalewar Dr. Douglas James Allen Glass, wacce babban magatakardan yankin Scotland Paul Lowe ya ba da umarni.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A rahoto na gaba kuma, yayin da hukumomi a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya ke ci gaba da rufe sansanoni ɗan gudun hijira domin mayar da su garuruwansu. Wakiliyar muryar Amurka Husaina Muhammad ta ziyarci wasu daga cikin sabbin matsugunai da aka gina a Kwanduga don ganin yadda mutane ke komawa ga rayuwarsu bayan shafe fiye da shekara 7 a sansanoni ɗan gudun hijira.
Haka dai ɗan gudun hijira suka koma matsugunansu da gwamnati ta gina ta basu a ƙaramar hukumar Kwanduga da ke jihar Borno a Najeriya. Bayan da suka shafe shekaru 7 suna rayuwa a sansani na ƴan gudun hijira sakamakon rikicin Boko Haram da ya raba su da garuruwansu, inda suka koma gidajen nasu da tallafin kayan abinci da kuma wasu kayan amfani na cikin gida da zai taimaka musu fara yin rayuwa a sabon guri. Kamar dai sauran ƴan gudun hijira, Fatima Bashir ta fuskanci matsaloli da dama sanadiyar tashin hankali da matsalar Boko Haram ta jefa su a ciki.
Gaskiya mun sha wahala sosai, kuma lokacin da za mu zo kusan ma tun daga can kusan ma da kafa muka zo nan, Boko Haram suka shiga haka suka kokkone mana gida, suka yi mana kace-kace dai haka, suka kashe sauran mutanen mu dai muka samu muka tsira muka zo. Abin dai ba dadi, muna ta fama dai haka, faɗi tashi dai haka. Yanzu kuma Allah sa gwamnanmu Baba Gana Umaru Zunu ya zo ya taimaka mana, shi ne ya bamu mahalli kuma ya bamu abincin da za mu ci.
Sai dai a yanzu ta ce tana farin cikin komawa garinsu da suka yi.
Ai daga fuska na ma akwai farin ciki a tattare da shi, mu dai sai dai godiya.
Duk da cewa Fatima sun rabu da mijinta, tana kuma ɗauke da ƴa guda ɗaya, ta ce a yanzu tana kokarin shiga rayuwar farin ciki da jin daɗi.
To yanzu rayuwar da nake so in shiga dai rayuwar farin ciki kuma da jin daɗi. Na samu mahalli, na samu abincin da zan ci, kuma ina nan ina gina rayuwa mai kyau. In Allah ya sa da akwai sana'ar da na sa a raina wanda zan fara in dogara da kaina, rike kaina. Kafin nan Allah ya bani mijin da zan aura.
Daga farkon wannan shekara dai, gwamnati ta rufe sansani na ƴan gudun hijira guda 10, inda kuma take ci gaba da kokarin rufe ragowar da ƴan gudun hijira su koma su ci gaba da rayuwa a garuruwansu. Husaina Muhammad daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Husaina, kada a sha'afa, wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 17.25 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Kafin mu je ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan. Yanzu kuma lokaci ne da zan koma gefe guda don sauraron shirin yanayi da muhalli tare da Aisha Ma'azu.
Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a ne albarka mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Kasancewar Najeriya cikin kasashen da suka sha alwashin rage fitar da gurbataccen iskar carbon da kaso sama da 35 zuwa shekara ta 2030, kuma bisa wannan dalili ne yasa kasar ta kaddamar da tsarin kauracewa amfani da makamashi mara tsafta zuwa mai tsafta, wadda aka yi wa taken Energy Transition Plan da Turanci. To, domin fahimtar abin da wannan tsari yake nufi, na tuntuɓi ƙwararre kan harkar sauyin yanayi Farfesa Adamu Idris Tanko kuma ga abin da yake cewa.
Tsari ne gaskiya na duniya, ba kawai na Najeriya ba, tsari ne yadda duniya ta fuskanci, yadda za ta kawo tsari na yadda za a canza akalar ba da makamashi, daga makamashi mai gurɓata yanayi zuwa makamashin da baya gurɓata yanayi. To, kasashen duniya kowanne sai yake bibiyar hanyar da take kurkusa da shi, wanda zai iya wajen fahimtarsa da kuma fasaharsa da irin kimiyya da yake gudana a cikin kasar, wane irin canji zai kawo a yanayin da yake gudanarwa. An haka aka yi wannan tsari, kuma kasashen duniya da yawa sun yi nasu. To, mu ma a nan Najeriya an yi, kuma ana ganin cewa zai iya haifar da ɗami ido muddin aka bi. To, a Najeriya matsalar mu ya su 'yan siyasa za su iya tafiya da shi, ba ni tsammani 'yan siyasa sun yi shirin yadda za su ma iya gabatar da shi a idan duniya. Amma kamar yadda na yi wannan bayani na shekarun baya, wanda aka yi shiri ana kiran shared REDD, sai muka ga cewa wannan tsari ma ƙarshenta duniya za ta fahimci cewa akwai tsari mai kyau mai inganci wanda Najeriya ta yi. amma a je wajen wannan taron a iya gabatar da shi, ba ni tsammani Najeriya za ta iya gabatar da tsarin, amma duk wanda ya bibiye shi ya san cewa masana sun yi aiki yadda aka yi wannan tsari, kuma ana ganin Najeriya tana da wani abu, amma harkar wannan kasa zai yi wahala a ce Najeriya ta iya gabatar da shi yadda duniya za ta amfani da shi.
A wani bangaren kuma, yayin da taron COP27 da za a gabatar a Sharm el-Sheikh a kasar Masar cikin watan Nuwamba da yake dada karatuwa, masu shirin halartar taron suna dada kintsa abin da za su gabatar a wurin taron. Kuma dan kungiyar rajin kare muhalli Umar Sale Anka yana daga cikin waɗanda za su halarci taron bana.
Wanda kika sani inda dan gwagwarmaya ne na kungiyoyi na sa kai, kullun abubuwan da muke zuwa mu yi magana akai baya huce abubuwan da suka kama al'umma, wanda wani lokacin muna ganin kamar gwamnatoci su ba abin da yake dada su ga tabbaci, domin yawanci suna yin alƙawura wanda mun san ba alƙawura ne da za su iya cikawa ba, yawa suna zuwa ne domin cika umarni ko kuma dai a tsadaura alƙawura da za a zo a ci gaba da hudar jakadanci, amma zahiri za ki ga cewa mu wani lokacin ba ma gamsuwa da abubuwan alƙawuran da ake yi, musamman misali a matsayin mu na kungiyoyi da muke zuwa daga jihohi, ba ƴan kungiyoyin da suke na kusa da gwamnati ba, wanda ko da yaushe yawanci sukan ba su gayyata, za ki ga mu yawancin gayyatar mu ma daga kasashen waje ne, zaka ga an sahale maka cewar ka je, amma dai muna samun dama domin mu samu shiga idan za a yi taro na abubuwan da suka shafi al'umma da kuma bangarorin mu, mukan shiga domin mu faɗi matsalolin mu da suke damun musamman Afrika baki daya, so amma za ki ga cewa sakonnin namu lalle yakan je, amma sai in kai ka bi su za ka iya samun damar ka bada wannan sakonnin.
To Professor Adam Idris Tanko bai sallama da mu ba sai da ya tsokaci a game da bukatar da ke akwai wajen zakulo masana da za su iya bayani da kuma gabatar da kudurorin Najeriya da kuma matsalolinta a wajen wannan taro na COP da aka saba gudanarwa kowace shekara.
A Najeriya an sha kuka da yadda ake zaben masu tafiya wannan taro na duniya, manyan kasashen duniya zaka ga suna sa mutane masu nazari wanda suka fahimci me duniya ta dosa, me kuma ci gaba na kimiyya da fasaha ake ciki a wannan harka ta kire-kire, amma a Najeriya sai ka rika ganin kodayaushe jama'a dai da suke gaban gwamnati su ne kawai ake sa a gaba a yi tafiyan nan da su, to babu wani abu da zai canza a bana ko a nan gaba nan kadan, inda ba har an dawo ana ba wa harkar ilimi muhimmancin da ya dace da shi ba.
Ana sa bangaren kuwa Dr. Lawal Gabciya, shugaban ma'aikatan hasashen yanayi ta Niger, ya yi tsokaci ne a game da yanayin zafi da ake fuskanta a duniya baki daya, wanda yana daga cikin abubuwan da ya sa ake halartar taron na sauyin yanayi a kowace shekara a duniya domin gano hanyoyi da za a magance wannan matsalar.
Bunci harkan ambaliyar ruwa, lalle sauyi ne a Niger, akwai shi ma wannan matsala lokacin zafi ya zo. Mun buga mun gani relative humidity yana karuwa, damshin iska yana karuwa, temperature yana haya, shi ne hauhawan zafi kenan, global warming to a nan Niger ma. Tun 1997 mun auna mun gani temperature da suka hau saman mean value har yanzu ba su sauko ba. Da cewa kenan muna nan ne muna raye a cikin yanayin zafi wanda ba a san shi ba a da. Amma wannan da ake bayi studiya ba, mutane ba su sani ba, amma illa sai ka je a ji wani a ce kai muna tare ya mutu, wanga zahin da huwa barci da kanka baka kai aiki, in ka zamna in baka da yau air condition sai ga baka samu kai wannan aiki daidai ba. To abun in aka kwatanta shi da kuɗi da sauransu kamar economics ko financially, sai gani illan da ake samu sosai ne, sai dai bamu tsaya muka yi story da kyau ba kamar sauran gurare. To wannan heat wave kin wannan zafin kun gani a bara ko kasashen Turai an same shi, ina Canada ake garin sanyi ana ba mu labarin cewa ana san 49 degrees Celsius, anan ma a gurin mu lokacin zafin ya wuce da an da aka san shi, ya kamata wannan a dube shi, babban abu ne wanda yake kawo illa ga lafiyar jama'a. Isar nan yana kuma iska ma ragewa yake.
Bai sauraro duka-duka abin da shirin yanayi da muhalli na wannan mako ya kunsa kenan, amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.
Gaida Aisha Ma'azu. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Ukraine ta yi kira ga kamfanonin kasar da su kara tsaurara matakan kare rumbunan adana bayanan su na yanar gizo gabanin sabbin har-haren da ake fargabar Russia za ta kai kasar. Hukumar ba da agajin gaggawa a fannin na'urori masu kwalwa a kasar ta Ukraine ta fitar da wasu sabbin ka'idoji a ranar Alhamis, inda ta yi gargadin cewa ƙwararrunta sun gano wata kafa da Russia za ta yi amfani da ita wajen yin kutse a fannin yanar gizon kasar. Gargadin har ila yau ya yi nuni da cewa kutsen da Russia ke shirin kaddamarwa ka iya haifar da tangarda a fannin sadarwa ko ya sauya sakonnin da ake aikawa. Masu ayyukan ceto na amfani da ayarin kwale-kwale wajen ratsa titunan da ambaliyar ruwa ta mamaye a jihar Florida a nan Amurka, a kokarin da ake yi na ceto dubban mutanen da suka makale da waɗanda gidajensu suka ruguje bayan da guguwar Ian ta ratsa ta jihar, wacce daga baya ta nausa jihar South Carolina. Cibiyar da ke sa ido kan aukuwar bala'in guguwa a nan Amurka ta yi hasashen guguwar ta Ian za ta sauka a jihar ta South Carolina a yau Juma'a dauke da karfin da ya kai mataki na ɗaya. An dai fara fahimtar irin ɓarnar da guguwar ta yi ne kwana guda bayan da Ian, wacce na ɗaya daga cikin guguwa mafiya ƙarfi da Amurka ta taɓa gani, ta yi kace-kace da wasu yankunan jihar ta Florida. Masu zanga-zanga a Iran sun yi amfani da tagoginsu da saman gidajensu wajen ci gaba da rera waƙoƙin nuna adawa da gwamnatin ƙasar a ranar Alhamis, amma babu wasu rahotanni da ke nuna sun fita kan tituna don yin zanga-zangar, yayin da hukumomi suka ɗauki munanan matakai don karya lagonsu. Babu wata alama da ke nuna cewa ko masu zanga-zangar a duk faɗin ƙasar sun fara janyewa a boran da suke yi na nuna fushinsu kan kisan Mahsa Amini, wata matashiya mai shekaru 22.
Ko masu sauraro, nan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da la'asar, idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatarwa, sai Salaman Abo wanda ya bada umarni, da injiniyanmu na yanzu. Ni Hanifa Kabir Isa da na shirya na gabatar nake ce a wuni lafiya. Assalamu alaikum.